Cinikayya da sauran hulɗaya tsakanin al'ummomin Najeriya da Jamhuriyar Nijar sun shiga wani mummunan yanayi tun lokacin da aka rufe iyakokin ƙasashen biyu, inda jama'a ke fatar samun sauƙi da zarar an buɗe iyakokin. Bayan da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS ta cire takunkumi da ta saka wa Jamhuriyar Nijar, gwamnatin Najeriya a makon jiya ta bayar da umarni na a buɗe iyakokinta da Jamhuriyar Nijar, sai dai kawo yanzu abin da jama'a suka yi fata, musamman mazauna iyakokin ƙasashen biyu bai samu ba, kamar yadda wasu mazauna iyakar ƙasashen ta garin Kamba da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin Najeriya ke cewa.
Nana Ali Aliji ke Kamba shi da Zango Kamba. A matsayina na wanda nake bakin boda kuma ɗan Najeriya wanda yake bakin boda a garin Kamba da Diloko Gwamnan, mun ji daɗin buɗe bodar da an kai, amma dai kuma abin dai ya zo da saura domin su Jamhuriyar Nijar ba su buɗe ta su boda ba. To ba mu san dalili ba, saboda a can bakin boda ɗin in ka wuce kwastam ba daga nan Kamba za ka isko can bakin gada, sun ja wasu manya-manya itatuwa tun kwanakin baya da wancan abin ya faru sun tare.
Sunana Musa Rabi'u daga garin Kamba insha Allah. To zai zama tarnaƙi kasancewa mafi akasari manyan motoci da suke fitowa daga cikin Benin kaga sai sun hayo ta gada ne za su tsallako su shigo Nijar su wuto su zo Najeriya. Kaga wannan wutowar nasu idan ba su samu suka wuto ba, har yanzu duk abin da za a iya samu cikin karanci za a same shi, ba za a same shi da yawa ba. Don da ƙananan hanyoyi ake amfani da su na daji, waɗanda su ma'aikatan ya Allah dai ko dai ya zama sun gani sun kau da kai, ko kuma dai a'a ba su sani ba. Wanda yake in sun sani doka tana iya kamawa a kai. To amma idan ga za a samu fahimtar juna ne na su ma Nijar ɗin kamar yadda Najeriya ta buɗe, da za su ma sun buɗe insha Allah abin za a samu sauyi da izinin Allah.
A ɓangare ɗaya kuma mazauna iyakar Najeriya da Jamhuriyar Nijar a garin Ilela ta jihar Sokoto sun ce sun so maganin sauyi, duk da yake mahukunta Nijar ba su buɗe iyakar ƙasar su da Najeriya ba, kamar yadda mazaunin garin Ilela Abubakar Muhammad ke cewa.
Wanda a jiya kasuwar Ilela ta ci kuma gwargwado an samu ci gaba sosai, fiye da yadda aka tunani, ƴan kasuwa sun shigo kuma an yi ciniki sosai, ababuwa sun gudana yadda ya kamata. Amma dai magana ta gaskiya, wannan rufe bodar Nijar da ta yi bai yi wani tasiri ba, ko bai hana abubuwan su gudana ba, amma ƴan Nijar sun kwararo sosai, da yawa sun zaka Ilela kuma abubuwan sun yi daɗi.
Masana tattalin arziki sun bayyana cewa akwai illoli da yawa tattare da rashin buɗe iyakokin daga ɓangaren Nijar, kamar yadda Dr. Kabiru Alhaji Jabo ke cewa.
Wannan zai iya kawo ƙarancin kayan masarufi da ita irin ƙasar ta Nijar idan har ba ta buɗe boda ba, sannan kuma zai kawo ma ƙasar ta su ragiya ta kuɗin shiga wanda za su iya amfana da su ta hanyar musanya tsakanin su da ƙasar Najeriya. Haka kuma a gehen ita Najeriya shi kai ne wannan rufe abin ga su ma ba zai basu a baya ba, domin ita ta kanta Najeriya takan samu kuɗin shiga waɗanda abubuwan da suke shiga ko saboda shiga da fitar da ake yi a Nijar.
Mazauna iyakokin dai duk da yake ba san dalilin ƙin buɗe iyakar ba daga ɓangaren Jamhuriyar Nijar sun bayyana fatar buɗe iyakokin gaba ɗai domin harkokin kasuwanci su gudana yadda ya kamata. Halin yanzu dai dukkanin mutanen ƙasashen biyu na ci gaba da fuskantar matsalolin da rufe iyakokin suka haifar ga rayukansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.